Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi magana da takwarar aikinsa ta Ingila Prime Minister Theresa May jiya sabar kan batutuwa da suka hada da yarjejeniyar nuclear Iran mako daya kamin shugaban na Amurka ya yanke shawara ko Washington za ta janye daga cikin yarjejeniyar kamar yadda fadar ta White House ta shugaban Amurka ta faɗa. Mr. Trump yana da zaɓi daga nan zuwa 12 ga watan nan na Mayu ya janye daga yarjejeniyar da Tehran ta kulla da manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka a shekara ta 2015. Jaman fadar White House suka ce shugaban kusan ya yanke shawara zai janye kamar yadda suka faɗa ranar 2 ga wannan wata. Duk da haka shugaban na Amurka yana iya bullo da wata hanya na ci gaba da mutunta yarjejeniyar da jamhuriyar Iran mai bin tafarkin Islama ta kulla da sauran manyan ƙasashen duniya ciki har da Amurka, Burtaniya da Jamus da Faransa duk sun yi tafakin cewa yarjejeniyar ita ce hanya ɗaya kadai za ta hana Farisa mallakar makaman nukiliya. A hira da suke ta wayar tarhon Prime Minister May, Mr. Trump ya jaddada kudirinsa na ganin cewa Iran bata mallaki makaman nukiliya ba har abada, inji fadar ta White House. Hakanan sun yi magana kan maganan nukiliyar Iran. A Rasha an kama sanannen shugaban ƴan hamayya Alexei Navalny tare da wasu ɗaruruwan magoya bayansa a jiya a sabar bayan da zanga-zanga ta ɓarke a birnin Moscow da wasu biranen ƙasar 90 domin nuna rashin amincewarsu da bikin rantsar da shugaba Vladimir Putin na fara wa'adin iko na hudu a zaman shugaban ƙasar na Rasha. Shugaban cikin ƴan mintoci da zuwan Alexei a tsakiyar birnin na Moscow, jami'an tsaro suka kama shi tare da aminsa Nikolai Yaskin. ‘Yan sanda dauke da kulakai da ma waɗanda ba sa riƙe da komai sun kutsa cikin gungun masu zanga-zanga galibin su matasa domin kama su. Sa'o'i gabanin fitowar Navalny, Alexei ya ɓuya a wani wuri don kada jami'an tsaro su hana shi kaiwa ga dandalin taro inda aka shirya yin wannan zanga-zanga. ‘Yan sanda biyar ne, wasu suna riƙe da hannayensa, waɗansu kuma suna riƙe da sawayensa, suka ja shi zuwa cikin motar su yayin da masu zanga-zanga suke cewa Rasha ba tare da Putin ba, Allah ya rusa sarkin gargajiya mai mulkin Malaka'u. Hukumar zaben ƙasar ta hana Navalny yin takara zaben da aka yi cikin watan Afrilun bana da Mr. Putin ya lashe. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta sake farfado da rundunar mayakan ruwan kasar Bataliya ta biyu da ta wargaza a shekara ta 2011. Wannan runduna za ta kula da musamman yankin tekun Atlantika inda yanzu Rasha take cin karenta babu babbaka kuma take buga kirji. Fadar White House ta shugaban Amurka jiya Asabar ta soki kasar China da kakkausar lafazi kan yunkurin kasar ta Sin na tilastawa kamfanonin jiragen sama na kwasar fasinja su sauya yadda suke daukar yankin daukar Taiwan da Hong Kong da Macau a zaman kasashe masu zaman kansu. A daidai lokacin da kasashen biyu suke janin jaka ta fuskar kasuwanci game da rarar da China take da shi a fannin fuska, fadar ta White House ta ce hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta China ta aike da wasiƙa kamfanonin jigilar fasinja ta sama na kasashen ƙetare su 36 ta buƙace su aiwatar da canjin a shafukansu na intanet game da yadda suke kallon waɗannan wurare. Taiwan ce lamari mafi sarƙaƙiya, China tana kallon yankin mai tafiyar da al'amuran ta kai tsaye a zaman fararriyar lardi. Amma Hong Kong da Macau da suka kasance ƙarƙashin mulkin mallaka a ƙasashen yammacin duniya yanzu sun koma hannun China, ko da shike su ma suna tafiyar da harkokinsu kai tsaye duk da kasancewa ƙarƙashin China. To, labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron jiya Asabar ya amince da matsaloli da ke tattare da mulkin mallaka. Ya furta haka ne a Asabar ɗin yayin da ya kai ziyara yankin ko ƙasar da ake kira New Caledonia, yayin da yankin da ke kudancin tekun Pacific yake shirin kada ƙuryar ɓallewa daga Faransa. A ƙarshen ziyararsa ta kwanaki uku, Macron ya ce Faransa ba za ta ci gaba da kasancewa yadda take ba idan yankin ya balle. Sai dai ya yi taka tsantsan na fitowa fili yayin kamfen na neman yankin ya ci gaba da zama ƙarƙashin ikon Faransa, ma'ana mazauna yankin su zabi ci gaba da zama ƙarƙashin ikon hukumomi da ke Paris a lokacin da suka kada ƙuri'ar raba gardaman cikin watan Nuwamba bana. A Afirka ta Kudu, wani kamfanin haƙar ma'adinai ya ce ma'aikata bakwai sun mutu, an ceto wasu shida bayan da girgizar ƙasa ta haddasa gocewar wani dutse a wani rami da ake haƙar zinari. Kamfanin da ake kira Sibanye Stillwater ya faɗa jiya Asabar cewa ma'aikata 13 sun makale a ramin da ke wuri da ake kira Mashakan a yankin Dry Fontaine bayan da girgiza mai ƙarfin maki 2.2 ya afka a yankin ranar Alhamis. Kamfani ya ce ma'aikata 6 da aka ceto suna ci gaba da samun jinya a asibiti kuma ba sa cikin mawuyacin hali.
So labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun zaben kananan hukumomin jihar Kano ne domin ko hukumar zaben kasa ta ce ta kafa kwamiti da zai binciki wannan zaben da yazo cike da ayar tambaya. To sai dai kafin jin sakamakon binciken hukumar zaben ta kasa, ɗaya daga cikin ƴan majalisar dokokin jihar ta Kano Alhaji Kabiru Alhassan ya kawo mana ziyara a nan sashen Hausa kuma na tayar masa da wannan batun. Kuma na fara ne da ce masa shin ko sun ga abin da aka yi ta sawa a kafar sadarwa na zamani game da zaben su ta jihar Kano, wato zaben kananan hukumomi? Ina fata dai za su yi wani abu domin gujewa aukuwan irin wannan idan har da gaske ne abubuwan da aka gani a kafafen sadarwa sun tabbata. Amma sai ya ce da ni,
to na farko dai mun gani amma wannan duk wanda isan tsari irin na zabe, kuma ka ga yadda ma wannan clip aka shirya shi ka tabbatar ba zaben mu ne na jihar Kano ba. Domin na farko dai ba mai amfani da kadirida ba, wanda kuma na tabbatar da cewa dukkanin waɗannan hotuna da aka nuna propaganda ce don a discrediting ɗin zaben ko kuma a ɓata mana zaɓe, wanda zaben nan tun daga matakin fidda 'yan takara an yi su cikin kwanciyar hankali da lumana har aka zo jefa ƙuri'a an yi zaɓe babu tashin hankali da aka yi irin abubuwan da yake faruwa a ƙananan hukumomi, zaben ƙananan hukumomi irin na baya. An yi zaɓe 100% kuma jam'iyyarmu ta samu nasara, amma ko waɗanne suke son su kawo cikas ko su ɓata jihar Kano ko su ɓata Arewa ko kuma su nuna cewa yadda muke zaɓe kenan ana sa ƙananan yara suna zaɓe, wanda na tabbatar da cewa ba haka bane, propaganda ce. Kuma na gode Allah hukumar zaɓe ta ƙasa da kanta ta kafa kwamiti, wanda kwamitin nan ya zo ya tabbatar da duk abubuwan nan da aka yi ba gaskiya bane. Kuma na tabbatar maka da cewa jihar Kano muna nan kuma ana dabarar da mutane a yanzu ma suna rajista domin mu sake samun ƙuri'u mu ninka su irin waɗanda muka samu a zaɓe da ya gabata, wanda wannan ne yasa ake wannan propaganda ko daga wasu makota jihohi na makota ko daga kudancin ƙasar nan domin a ce dai jihar Kano cewa kamar da ƙananan yara ake zaɓe, wanda ina tabbatar maka ba haka bane. Babu wani guri, babu wani akwati da aka yi amfani da yara wajen jefa ƙuri'a.
Yanzu wannan da aka nuna a kafafen sadarwa na zamani kana nuna ba gaskiya bane?
Ba gaskiya bane, propaganda ce. Idan ma an yi abu to a wani guri ne ba a Kano ba, domin na gaya maka zaben mu ba mai amfani da kadirida ba. Kuma dukkanin waɗannan hotuna da ake ta watsa a kafafun yaɗa labarai idan ka dube su da kyau za ka ga da gani ma dai ka san a danjin ne, domin ba yadda za a tara yara gaba ɗaya babu wani matashi, babu wani mai cikakken hankali guda ɗaya a cikin su a ce kuma an zo ana zaɓe. Wannan irin zaɓe ne, dole a samu malaman zaɓe, dole a samu masu kula da zaɓe, kuma dole a samu matasa da tsofaffi da mata. To amma wannan kawai yara ne aka jere su, wani zubin ka gansu kamar almajirai ne aka ɗebo, wani zubin ka gansu kamar ma 'yan primary ne aka fito da su aka jera su domin dai a tabbatar da cewa ɓatancin da ake so a yi an yi. To mun gode Allah dai hukumar zaɓe ta wanke mu, kuma dama mun tabbatar da cewa jihar Kano ba ta da laifi, hukumar zaɓe ta jihar Kano ba ta da laifi, ta yi zaɓenta kuma zaɓe an karɓa. Kuma waɗanda Allah ya ba kansiloli da shamami an rantsar da su sun ci gaba da aika.
Kana magana kamar zaben na ayi 100% ba wani matsala ga bisa dukkan Allah, wani miza ne kamar a kaza zaben?
To na farko dai matsala ɗaya aka samu a wannan zabe namu na kananan hukumomi da ya gabata wanda rashin zuwan kayan zabe akan lokaci wanda ni din nan naji hukumar zabe a wannan rana na gane mai ido na a matsayina dan kasa na gari a matsayina na wanda ya matsu a kawo akwatuna da kuma ƙuri'u na karamar hukumata wanda wannan kuma ya faru ne sakamakon jirgin da zai kawo kayan zabe na jihar Kano wanda ake kira sensitive election materials wato kayan aiki waɗanda suka fi kuma muhimmanci bai sauka a Kano ba sai wajen 3 na dare ana igube zabe wannan ya haifar da cewa jihar Kano jiha ce babba mai ƙananan hukumomi 44 wata ƙaramar hukuma din kafin aje rana ta yi wannan an samu ɗan wannan matsala amma da yadda aka fito wajen zabe da yadda aka jefa ƙura'a da yadda aka fada sakamakon zabe babu wani haifi wannan ya sa ma za ka ga ba wata jam'iyya guda ɗaya ta je kotu take kalubalantar wannan zabe saboda sun gamsu cewa an yi zabe na gaskiya kuma jam'iyyar APC Allah ya ba ta nasara
yanzu a ce a inganta zaben da aka yi na ƙaramin hukumomi me kake gani ya kamata ku inganta
to na farko dai abin da ya kamata a inganta a tabbatar da cewa duk lokacin da aka sa zabe kwana 7 ya rage zabe ko kwana 10 a ce dukkanin wani abu da ake bukata na kayan zabe a ce yana jihar Kano wannan na tabbatar da cewa da haka aka yi to da an samu saukin irin waɗannan ƴan ƙorafe-ƙorafe da aka samu na waɗansu ƙananan hukumomi kayan aikin su bai je kayan zaben su bai je da wuri ba waɗansu sun je da wuri musamman waɗanda suke a kusa a waɗansu kuma dole an ɗauki lokaci nasu bai je ba to wannan shahara ta shi ne a tabbatar da cewa hukumar zaɓe ta jihar Kano kowane lokaci ya kasance kwana 10 ko sati biyu kafin zaɓe a ce duk wani abu da ake nema na jefa ƙuri'a ko kuma na tabbatar da ingancin zabe a ce ina jihar Kano ko da ku za a ajiye shi a gurin hukumar yan sanda ne idan ana tunanin cewa ko za a yi tamfarin da shi ko za a yi manuba ko kuma za a yi wani abu da mara
wannan ya kawo ga mutum ya ta aje wata ƙasa ko wata jiha a samu waɗannan kayayyakin zabe maimakon ana iya yin su cikin gida me yasa ba a kan irin haka na
wannan ma gaskiya ne wannan ma yana da kyau hukumomi su duba na yadda za a dinga inganta ko kuma a dinga kawo a dinga babbaga waɗannan kayayyakin zabe maimakon a ce sai an fita ƙasar waje ko kuma a Najeriya din mu a ce sai an je Lagos ko sai an je wasu jihohi na tabbatar da abin da ake so ai za a iya sa a jihar Kano idan ma ta na'ura ce ake nema na tabbatar za a iya sota wannan da ina ganin ya zama izina ga gwamnati da kuma ita kanta hukumar zabe ta yi wani tunani maimakon a ce sai an shigo da kayayyakin da ƙasashen waje to a tabbatar da cewa an yi su a cikin gida kuma an yi su a kan lokaci
to wanda hukumar zabe ta kafa a kwamiti game da wannan zabe na jihar Kano da gaske ne ta wanke hukumar zaben jihar da ma gwamnatin jihar to mun yi kokarin samun kakakin hukumar zabe na kasa Aliyu Bello domin ya ansa mana wannan tambayar amma hakan bai samu ba a halin yanzu za mu ci gaba da kokarin ganin sai mun same shi domin jin matsayin hukumar zabe ta kasa game da zaben na jihar Kano to dai ce ba mu samu Aliyu Bello ba Nasiru Adamu Kaya ya tattauna da wani shugaban masu bukata ta musamman wato Suleiman Ibrahim da ya ce idan da za a ba su damar tsayawa takara to har sai sun fi masu lafiya kawo canji na gari cikin al'umma ga dai Nasiru da bakon nasa
wani tunani kuke cewa mutum wanda baya gani zai iya shiga harkar siyasa ko ma ya tsaya takara ya yi nasara
to idan ka duba maganan wanda baya gani ko zai iya takara ko kuma zai iya bada wani gudumawa siyasa an wuce wannan lokacin mu abinda muke gama mutane masu lafiya shine wannan siyasa nan da mutane suke ta jaraba suke masu lafiya ba su bada labari ba ya kamata mu ma zo a jaraba mu a ga irin gudumawa da zamu iya bayarwa idan ka duba a yanayin da muke ciki yanzu wannan kasan mu yarda da shugabanci Muhammadu Buhari kuma mutum ne jajirtacce wanda zai bada yake bada gudumawa a bisa wayannan kasan nan da halin kasan ne yake ciki so da haka muna son wannan kungiyar mu zo a tafiya da mu a zo a jaraba mu a gani mu mu bada gudumawa mu da ilimin da Allah ya bamu da tsirin da Allah ya bamu za mu yi abin da fiye da mutane masu gida suke yi za mu yi abin da fiye da masu lafiya suke mu
in ka duba Buhari ai yana gani shi ba wanda bashi da ido bane kamar ku kaga in kuna magana irin wannan wani misali za ku bayar cewa akwai wani wanda baya gani ba ma Najeriya ba ko ina da ya taba tsayawa wata takara aka zabe shi
ato idan ka duba kasashen da suka ci gaba kamar irin su kasan America akwai wanda baya gani wanda ya shugabanci abin nan ya minister a nan manager akwai wanda suka yi minister kuma kasashen duniya wanda suka ci gaba ato abin kunya ne a ce mu a kasan mu Najeriya a ce ba samu mutane ba su bukata na musamman su shiga wannan harkar siyasa ba misali zan baka nan idan ka duba jihar Kano muna da Professor Jibrin wanda kaga mutum ne wanda yake nan a BUK, mutum ne mai ilimi sosai, wanda kuma idan ya samu dama ya SC a jihar Kano ya bada gudumawa, wanda duk wanda tunda ake SC babu wanda taba bada wannan gudumawa. Sannan idan ka duba, idan ana maganar ma siyasa, akwai kamar irin su Malaya Haya Makawo wanda yake Kaduna, mawaki ne, ya bada wannan gudumawa sosai wanda masu ido ba su iya bada shi ba. Idan ka ce ka duba, akwai ire-iren su da dama wanda suka yi ba suka bada gudumawa sosai fiye da masu ido. To yana da kyau a ce mu ma a zo a jaraba mu a gan a ga.
Ah, Musliman, wannan dai ya nuna kuna neman a baku mukamai ne, ba wai ku tsaya takara a zabe ku ba.
A'a, ai in abin da nake son ga muka shine, idan muka ce mu tsaya takaran a zabe mu, wallahi ba za a zabe masu lafiyan ba, saboda menene mun fi su gogewa a harkan al'umma. Mu dai abin da bamu iya ba shine bamu iya ba da kuɗi a zo a yi dawa, saboda ba mu da wannan kuɗin, amma da ilimi ko kuma basira ko kuma bayani a baki, mun fi su kuma mun fi su kishin al'umma. Saboda menene mu muna da manufatura, muna da manufofi wanda za mu ciyar da ƙasar nan gaba. Saboda haka wannan maganar ministocin da ake yi, mu yanzu mun wuce zuwa ba mu SA wani mai ba mu shugaban ƙasa shawara ko kuma wani gwamna shawara, mun wuce wannan matakin. Mu yanzu abin da muke so shine a muna ministoci ya kasance daga jihohi, a muna gwamnoni, a ministry, a muna wani commissioner. Idan kuma lokacin zaɓe ya yi, a ba mu daman mu fito a zo a zaɓe mu. Mu abin da muke so mu gama mutane a nan shine wannan ƙungiya mun kafa shi ne saboda mu kawo canji a cikin al'umma, mu kawo kuma canji mai ma'ana. Saboda haka muna bukatan a ce 'yan siyasan ma su fuskance mu. Kar wani ɗan siyasa ya gan mu a gidansa ya ga mun zo wurin sa ya tunanin mun zo ne mu yi bara ko kuma ya ba mu wani abu, a'a, mu ba shi muke bukata ba. Saboda muna fuskantar kalubale da dama a gujin 'yan siyasa. Sai da misali kamar ni da nake ma maganan, na je gujin wayansu ministoci wanda muka yi alkawari, kai muna alkawari ba mu zo za su taimaka muna domin ci gaban wannan kungiyar da kuma mutane masu bukata na musamman. Amma kaga ba su yi muna haka ba. Idan ka duba kuma wani commissioner muna da contact da su, amma kaga duk ba su zo sun taimaka muna, saboda menene akwai karancin wayewa a tattare da su. Mun gaya musu a baya cewa idan turancin da muka rubuta musu da in ya musu sauri ba su gane ba, su kira mu su zo da mu sai mu yi musu a Hausance ko kuma su yaren suke fahimta.
Wasu fa za su ɗauka yayi kawai kuke ɗauka, duk jam'iyyar da take mulki kawai sai ku tsunguma ku ce ita ce mai bada kaza, ita ce mai bada kaza.
Wannan kungiyar ba haka take ba, domin a maganar da ke amka wannan kungiyar da gazantar din nan, dama already mu 'yan jam'iyyar APC ne, da mu aka yi wannan jam'iyya, mu muka ɗauki kuɗin mu muka tallata shugaban Muhammadu Buhari a gidajen rediyo, mu muka sai kashi muka dinga tura mai har Allah kuma da addu'o'in mu Allah kashi wannan kujera. Wannan ina tunanin wancan kungiyar da kake magana menene ta ma mutane ma wanda suke da bukata na musamman.
In haka ne kuna ga kun kawo ƙarfi, me yasa wara ku tsaye da dan kungiyar ku wanda baya gani takarar shugabancin ba?
A'a, mu a yanzu babu wanda zamu yarda ya tsaya wannan shugabancin, saboda menene aikin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dauko shi ya gama. Amma ina son tabbatar muka a wannan jam'iyyar da kake gani a shirye muke, za mu fito da 'yan takarkaru daga matakin gwamnoni, senatoci. Muna son tabbatar muka cewa mu za mu zo ba don kuɗi ba ne a gaban mu, domin ci gaban mutane masu bukata na musamman da kuma ƙasar gabaki ɗaya.
To masu saurare, da wannan tattaunawa ta Nasiru da Suleiman Ibrahim muka kawo ƙarshen shirin sai wani sati cikin ikon Allah. Yanzu a madadin bakin namu da Nasiru Adamel Kaya da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni marugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Kuma zabe a Najeriya a INEC yanzu kuma tana ci gaba da aikin sabunta katin zabe wato PVC ga waɗanda ba su da shi ko kuma ga waɗanda suka samu matsala da nasu, inda hukuma ta ce kawa yanzu tuni ta raba Dubai. To sai dai kuma faya inda ma aikin ke kankama, da alamu akwai sauraron na akaba musamman a yankunan da walau suka fuskanci matsalar 'yan tada kirba na Boko Haram ko kuma inda aka samu tashin hankali na fadin kabilanci ko addini. Alal misali a yankin Michigan da Madagali da Balahirar Boko Haram ta shafa, bincike na ko nuni da cewa sai an bada na goro kafin a samu katin zaben, kamar yadda waɗannan al'ummomin yankin ma ke zargi.
Eh, tana ba magana da ba manga Alhaji Umaru mai inji da Ladima.
To me yake faruwa?
Abun bakin ciki, mu muna neman hukumar INEC da dube mu da idon rahama, saboda yanzu kida tana cewa mutane su fito su yanka katin zabe. Kuma Michigan local government tana da ward 16, a cikin ward 16 na an zo an kai an ajiye shi kamar a central fili guda ɗaya ne. A wannan filin guda ɗaya idan ka je cunkoso ya yawa, bayan da wannan ba jau ba ganau ne, sai sun karba kuɗi kamin nan za su yi mata.
Kamar Adama a jihar Taraba da ma wasu jihohi da alamun fa ba ta canza zani ba, inda wasu 'yan siyasa ko kuma jami'an gwamnati kan karkatar da aka halar jami'an ba da katin zaben. Barista Idris Ibrahim Jalo na kwacin shugabannin kungiyar lauyoyin Najeriya ta MBA a jihar Taraba ya ko bayyana da lamarin make tafiya a jihar su.
A gaskiya kusan abin ya zama kasuwa. Kaga a dauki wannan a kai shi nan wannan ya bada wani abu a kai shi kai mishi yayi wannan ya zama kaman ba haƙƙi ne na mutane ba wanda ya kamata dole a musu ba tare da sun biya ba tare da sun wahala ba. Ya zama kame wanda suke neman su sai sun bada wani abu ko kuma sun tsaya da karfi su yi. Ya kamata hukumar zabe ta bincika wannan lamari ta duba sannan kuma ta dauki mataki akai. Akwai korafe da yawa wanda mu ma mun dan bincika, sannan akwai wannan takarda da muka rubuta ma hukumar zabe, muna fatan in ta samu za ta dauki mataki akai kuma ta yi abin da ya dace kafin a ci gaba da yin wannan abun uku ga watan gobe. Sana muna da complaint da za mu rubuta yanzu kan wasu wanda muka bincika ma'aikatan hukumomin zaben ne wanda mun rubuta, muna fata hukumar zabe su dauki mataki kuma wanda zai zamanto wanda ba su yi ba su dake da niyyar yi ya zan darasi a gare su. Sannan ina kira da mutane su ma wannan su sani haƙƙinsu ne.
Wannan lamari da tuni ma ya sa wasu 'yan majalisar wakilai kai kukansu ga hukumar zabe ta Najeriya domin a share musu hawaye. Mr. Adamu Kamale ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin Michigan da Madagali ya ko bayyana ƙoƙarin da suke yi a yanzu
hakan position da INEC ta ɗauka akan ba za a zagaya ana wannan registration ba har yanzu babban ila ne gare mu, kuma muna iyaka kokuri da ya za mu yi da jami'ar tsaro a tabbata registration ya zagaya mutane mu, domin banda ciwon da muka ji yanzu kuma kamar ana so a kara mana barkono a cikin ciwo din, domin mu ne yanzu wanda aka danna kuma a sake ce ba mu da yanci na kanmu ma da za mu yi zabe a kasan, kagan a cire mu a kasan kenan.
Wataƙila an kai shakku ta garma hukuma bai isa ba?
Ba zai isa ba, domin in ka lura wayannan wajeje ne wanda shekaru 4 ko 5 suka shige mutane ba su samu zaman lafiya ba, kuma katin zabe nan ma da dama su rasa dumi guje-guje. Kuma katin zabe nan yau da shekara 5 da suka shige ai yaro mai shekara 13 kwanakin can ai yanzu ya zama mutum wanda kuma dokokin kasa nan ya amince ya yi register ya zama daya daga cikin masu zabe. Mu 'yan Najeriya ne ba mu yi gwamnati laifi ba, mu kuma muna biyan haraji, mutane mu kuma mutane masu zaman lafiya.
To wai ko me ya kamata ai da mu magance waɗannan matsaloli na rashin samun katunan zabe musamman ma a wannan lokaci daga kan zaben shekarar 2019 ke ƙara matsowa? Malam Yakub Musa Uba da ke ma sharhi da fashin baki kan lamuran zabe a Najeriya ya ko danganta lamarin ne da karancin ma'aikata.
To na farko fari dan na so ya ba su ma'aikatan su kuma INEC din, don gaskiya suna kokarin kar jama'a ke musu cincirindo, suna so su register aikin kuma ba tafiya yadda ya kamata. To ina ji irin wannan rashin tafiyan aiki yadda ya kamata shi ke kawo wani wajen ake neman sai ka bada cin hanci, don a yadda ake yanzu ko ina ka je kowa an riga mawa masa da kai, don ana kira a masallatai da coci-coci da duk wani wajen taro kungiyoyi da sauransu duk a jihar rajista su jama'a sun fito, sai dai kawai aikin na tafiyan hawainiya saboda rashin itin sun ma'aikato. Su kuma ana sun ce ba yadda za su yi su ba a kosta wannan aiki sai jami'an su, kuma jami'an su ne karanci. To irin wannan abu shi ke kawo jami'an su a wani wajaje da ba su samu su ido ba kamar a kankara, sai ga suna haɗa sai ka ba da wani abu. So wataƙila abin da ya kamata yi su tsara samu su ko kuma su ƙirƙiro musu wani allowance da zai ba su ƙwarin gwiwa.
Ko da yake duk ƙoƙarin ji daga bakin shekwatar hukumar zaben Najeriya ta INEC abin koya ci tura. To sai dai ko da tuntuɓe shi kwamishinan hukumar zabe a jihar Adama Barista Kasim Ganagaidan ya ce za su binciki lamarin domin gano bakin zarin magance waɗannan matsaloli.
Ibrahim, ana rabar da katin zabe a Madagali don cika kamar yadda ake yi a sauran hukumomi 19 na jihar Adamawa, wato idan ka haɗa da Madagali da Muncika ya zama 21 na jihar Adamawa. Sai dai wato matsala da muke da shi a wannan ba mu ban fara zagayawa ba saboda matsalar tsaro kuma muna da ci gaba da ba mutanen Madagali da mutanen Mincika haƙuri su ba mu haɗin kai a ci gaba da zuwa gurin da ake karɓan katin nan a dinga karɓa sai san da kuma muka samu clearance wato a gurin security a maganan wato sai da katin zabe da ta faɗa a guraren nan guda biyu da sauran gurare wannan da gaskiya ban samu wannan report din a jihar Adamawa ba amma tabbas an ji labari a wayansu jihohi kuma an yi ta dauki mataki mai tsanani akan irin wayannan abubuwan da suke wato sai da kati ko wani abu ba a cikin ka'idan INEC kuma ba da kati kyauta ne karban katin ka kyauta ne register ma kyauta ne
to sai dai ku yayin da Usman ke ko ka game da rashin samun katin zaben da alamu akwai duban waɗanda aka yanka to amma ko masu ba su zo sun karba ba
muna da kati wanda masu shi ba su zo sun karba ba a gurin mu na jihohi 21 na jihar Adamawa wato kaman 124,700 a hannunmu yanzu haka kuma muna rabarwa muna so mu sanarwa al'umma akan cewa wanda ya san yayi register kuma bai karbi katin shi ba to ya gaggauta ya zo ya karba don saboda idan muka fara rabar da sabon katin ba za mu raba shi ba sai mun janye tsofin mun aje a hannunmu tukunna mun fara rabar da sabbi din kuma idan an ji bayani wanda shugaban hukumar zabe wato shi Professor Mahmud Yakubu ya gaya mana insha Allah a watan gobe wato watan Mayu za a fara rabar da wanda suka yi register a watan April na bara zuwa yau
kuma da menene da yake kawo yanzu kungiyoyi yana ci gaba da kiran aje a yanki katin zabe wanda ke zama makamin sauye aka lattafiya siyasa Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.